This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makiyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai.
Fa Ibrahim, ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Kana harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Dnipro na ƙasar Ukraine ya dauke minti 15 ne kacal ya isa wani tsananin gudu da ya zarce walƙiya. Kana wata gagarumar guguwa tana kadawa har zuwa arewacin California a jihar Alamis, inda ta zubar da dusar kankara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi da kuma haddasa ambaliya a wasu wurare.
To kanun labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa sojojin jamhuriyar Niger sun hallaka yan ta'adda sama da goma a yankin birnin Kwanne.
Tara kai infitina ya zo bamu da wurin zama, ce samu kuma kowa nasiya, mu ba mu san kamar siyasa abu ne na haɗin kai na ci gaba, mu yi kokari mu educate yaranmu.
To sai a mana aikin gafara, wannan kamata yi ya zo a rahoto na biye. Idan mun kada gane kuma za a ji yadda masu ruwa da tsaki ke bayar da gudummawa wajen gudanar da babban zaben kasar da cikin kwanciyar hankali.
Insha Allah, dangane da ta'addar da aka kashe wajen mun tsaka mun ji dadi kwaran gaske, yayin da to mun ji dadi wallahi, kuma na kara musu goyon baya na fatan alkhairi.
To sai a mana aikin gafara, wannan shine wato ya kamata a fara ji. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da dan gari aka ci gari wanda yau zai leka garin Rigacikun a Kaduna. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yayin da ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza. Wani guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai kula da laifukan yaƙi ta ba da sammacin kame a kan yaƙin. A yaƙin da Isra'ila ke yi kuma da Hezbollah mai ƙawance da Hamas a Lebanon, wasu hotuna da kamfanin dillancin labarai na AFP TV ya fitar sun nuna hare-hare da sanyin safiyar yau Juma'a a wasu unguwannin kudancin birnin Beirut, inda kungiyar mai samun goyon bayan Iran ke da tarin jama'arta. Kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ICC ta faɗa a jiya Alhamis cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministansa na tsaro Yoav Gallant ka iya fuskantar tuhumar aikata laifin yaƙi sakamakon amfani da yunwa a matsayin salon yaƙi a wasu laifukan da kuma wasu laifukan cin zarafin bala'adama da suka yi wa Falastinawa a mamayar da suka kai wa zirin Gaza. Shawarar kotun ta birnin Hague ta janyo cece-kuce tsakanin shugabannin duniya, inda wasu suka lashe takobin kama 'yan Isra'ilan idan suka shiga ƙasarsu. Harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Dnipro na ƙasar Ukraine ya ɗauki minti 15 ne kacal ya isa wani tsananin gudu da ya zarce walƙiya, a cewar ma'aikatar leƙen asirin Kyiv a yau Juma'a. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a jiya Alhamis cewa Moscow ta kai ma wani ginin sojin ƙasar Ukraine hari da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango samfurin hypersonic da ake kira Oreshnik. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya lokacin da makamin Rasha ya dauki jama'aku min aikin gafara. Lokacin da makamin Rasha ya wato aka kaddamar da shi ya dauki minti 15 ne kacar ya isa birnin Dnipro da kuma irin barnan da yayi duka a cikin minti 15 inji babban daraktan ma'aikatar lekin asiri ta wato da ake kira UHR a takaice a wata sanarwa da ya fitar sashin lekin asirin Kiev sun yi tunanin Russia ta yi amfani da makami mai linzami wanda ke isa wata nahiya amma jama'an Amurka da na NATO sun tabbatar da kalaman Putin cewa makami ne mai cin matsakaicin zango labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to an jima kadan baba makiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Ghana inda masu ruwa da tsaki ke shelar bayar da gudummawa da haɗin kai wajen ganin an gudanar da babban zaben kasar na ranar 7 ga watan gobe cikin Lumana Idris Abdullahi Bako gare sa
Mukaddashin shugaban majalisar sarakunan gargajiya ta zangunan Accra Sarki Abubakar Siddiq Jimala ya bayyana makasudin taron
Taro ne na manya taro ne na shugabanni taro ne na haɗin kai taro ne na nasiya taro ne na zaman lafiya na tama mun zo nan don mu tunasar da kanmu kaman lokaci ya kai kuma na siyasa yanda za a yi kowa ya je gida ya tara jama'an shi ai ma kowa nasiya siyasan zaman lafiya siyasan masu gaya muna ko cikin alkur'ani akwai siyasa amma ana so zaman lafiya da sulhu tara kai in fitina ya zo ba mu da wurin zama ce sa mu koma kowa nasiya mu ma mu san kaman siyasa abu ne na haɗin kai na ci gaba mu yi kokari mu educate yaran mu
a baya bayan nan an samu rikici tsakanin magoya bayan jam'iyyar NPP mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta NDC a unguwar Mamobi da ke birnin Accra da kuma garin Ejura da ke yankin Ashanti wanda ya kawo damuwa ga shugabancin al'ummar zango saboda ire-iren hakan Sheikh Armiyau Shaibu mai magana da yau limamin limamai ya ba da shawara kamar haka
babu shakka so dewa idan ana neman wuraren da yake mafi sauki a nemi yaran da za su tashi da hankali in an biyo hanyar zango da yake da wannan saukin sai abin ya zama mana abin damuwa ku sarakuna maikan dame ku cewa sarakunan su ne masu fadi aji ko wani sarki ne yana da sarkin samari akwai matasa dewa da suke ciki kafin nan zuwa December 7 inda mun samu ko wani taro an kai a samu wani daya daga cikin manyan sarakunan mu ya tashi yayi ibada sako musamman wanda yake bada hatara mallan yayi zance zan kare da wannan yanzu shekarar shi 105 ba zai sake komawa kamar yadda yake da ba kuma amma inda wai Allah zai karbi ransa kaunarsa shine ya bar gana a cikin zaman lafiya
wanda ya wakilci tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Alhaji Mustafa Abubakar Maslok yayi sadda sakon tsohon shugaban kasan
kazo kan sarauta da jinin wani Allah bai taba yafe maka baka jin dadin sarauta John Dramani Mahama ya bada busharar sa alkawali cewa cikin ikon Allah shi ba zai bar azubar jini don a zauke shi sarauta ba
shi kuma wakilin mataimakin shugaban kasa Alhaji Mahmudu Bawumia dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP Dr. Yunusa Usman Muhammad a gefen taron ya isar da sakon mataimakin shugaban kasan
muna kira ga dukkan mutumin Ghana abubuwan da muke gani yana faruwa a wasu kasashe na damuwa wanda bai ci ba bai sha ba ya azaba ginsa yana gude koma wani wuri wannan ba za mu so shi haka ba isa dukkan matasa manya da yara muna kira da cewa kowa ya kwantar da hankali shi yayi shiri ya je lokacin zabe yayi zabe kuma kada ya yadda a yi amfani da shi wurin tada tarzoma
a ji Alhamis je a headquarter ɗin sandan Ghana dake Accra hukumar tsaro ta musamman dake kula da harkokin zabe ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Sufeto General ɗin ɗan sanda Dr. George Akufo Dampare ta gudanar da tattaunawa da shugabannin jam'iyyun siyasa kan shirye-shiryen tsaro a zabe mai zuwa Sufeto ɗan sandan ya ƙara jaddadawa shugabannin jam'iyyun sadaukarwar da hukumar ke yi na samar da ingantaccen yanayin zabe ya ce babu son kai a ayyukan da zamu gudanar kuma doka ce za ta zame mana jagora kuma duk wanda ya karya lalle zai fuskanci doka saurare kwanaki 15 daga yau a gudanar da zaben shugaban kasa da na yan majalisun dokoki a Ghana Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
to kai da Idris ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram yanzu dai ga babu makili da ci gaban labaran duniya
kasashen duniya sun yi kashedi cewa miliyoyin mutane da suka hada da yara miliyan 2 da mata masu juna biyu kuma ko masu shayarwa miliyan guda a kasar Sudan ta Kudu suna fama da rashin abinci mai gina jiki rashin ruwa mai kyau da rashin tsafta da kuma yaduwar cututtuka na ƙara dagula al'amura a kasar Rahoton shirin abinci na baya-baya dan ya nuna kusan mutane miliyan 8 a cikin miliyan 12 na yawan al'umman kasar za su fuskanci rashin abinci gabanin girbi a shekarar 2025 wadda ke farawa a cikin watan Afrilu. Kasar tana kokarin ficewa daga matsalolin gwamnatin shekaru na yaki inji hukumar UNICEF mai kula da kadarin yara ta Majalisar Dinkin Duniya kana ta ce akwai bukatar duniya ta taimaka a kubutar da waɗannan yara miliyan 2 da mata masu ciki miliyan guda daga rashin abinci wakiliyar UNICEF a Sudan ta Kudu Hamida Leseko cewa take
The number of children and pregnant and breastfeeding women in need of urgent assistance.
Hadarin yara da mata masu juna biyu masu da kuma masu shayarwa da ke bukatar agajin gaggawa ya haura adadin da ake zato a baya. Wannan batun da ke faruwa kadai ne ya haddasa wannan abin ba. Amma rashin abinci mai gina jiki da kasashe da dama suka dade suna fama da shi shima ya taimaka. Kwararren dubban an gudun hijira da suka kai 800,000 da waɗanda suke tsirewa suka tsire daga rikicin da ake yi a makwabciya Sudan na ƙara tabarbarewa wurin samar da abinci a Sudan ta Kudu wanda ke da ƙarancin albarkatu.
Kage da babu makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan jamhuriyar Niger muka dosa inda sojoji suka hallaka yan ta'adda sama da 10 suka kuma raunata wasu sama da 10 suma sannan suka kwace makamai masu yawa duk a yankin birnin Kwanni Haruna Mamman Bako gare ka
En effet, le mardi 19 novembre 2024, un vecteur de civils de l'armée de l'air,
Tsaka a cikin jihar Tawa iyaka da tarayyar Najeriya inda askarawan saman kasar suka shaida wa rundunar sojojin da ke kula da wannan yankin da su kuma suka wayan ta'addar kontambauna kuma daga bisani suka balbala musu harsasai inda suka kashe 10 daga cikin su nan take tare da raunata waɗansu 10 kuma suka karbe makamai da albarusai da mashin na yan ta'addar na tambayi mallam Isiya mai zarar al'amuran tsaro a wannan iyakar ko me ya kamata Najeriya da Niger su yi a wannan iyakar idan suna son kawar da wannan matsalar ta tsaro a kasashen su
yanzu tsakanin Niger da Najeriya dole sai sun hadu hannu guda bai wanki dole sai hannu biyu kenan duk wanda Niger ta kama yan Najeriya bata kama wa al'amarin bai dan ana iya zakwana a cuce mu a fada ta ko kuma a cuce su ta a hadu ne kenan an ka hada kari da kare dole su bada wani abu
su ma ƴan jamhuriyar Niger ke wannan iyakar sun nuna jin dadin su game da wannan nasarar da askarawan kasar suka samu a iyaka da Najeriya
sunana Mamman Bello mallama gaskiya mun ji dadi kuma abinda ajin dadin mu da Allah ka ba hukumomin mu nasara akan wayannan yan ta'adda
sunana Ibrahima to gaskiya kamar ji dadi wallahi gaskiya mun zani kwarai kuma Allah kara ba ikon mu nasara akan su
hasali ma yan Najeriya dake kusa da headquarter Lakurawa a wannan yankin sun iwa askarawan na jamhuriyar Niger addu'a a lokacin da suka yi marhaba bika da wannan kakkabar da su sojojin na Niger suka wa yan ta'adda
sunana Abbas insha Allah dangane yan ta'adda da kashi wajo mun saka mun ji dadi a ran gaske yayin da zato mun ji dadi wallahi kuma ra kara musu goyon bayan fatan alkhairi
kuma yin farin ciki da kashi su gaskiya kuma Allah ya kara tona musu asiri Allah ya kara bayyana su
dan dai ta'addar da aka kashe ana kyauta tazo ton sun nuhace iyakar tarayyar Najeriya ne da jamhuriyar Niger domin kaiwa lakurawa dauki a daidai lokacin da suka bayyana kanunsu da manufofinsu a arewa maso yammacin Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da dan gari, shirin da ke zuwa muku daga gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da wasu kafafen yaɗa labarai ciki har da gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke watsa shirye-shiryen sa akan kilohertz 747 mita mai matsakaicin zango daga nan Kaduna, Najeriya. Shirinmu namu na yau za mu leƙa garin Rigaskunni domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu, da yadda garin ya samu sarakunansa na farko, da kuma irin sana'o'in da mutanen garin suka fara yi, da kuma halin da garin yake ciki. Galadiman garin Rigaskun, Malam Ishaq Ibrahim shi ne wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin na garin Rigaskun.
Ainihin asalin tarihin Rigaskun, Filani su suka kafa Rigaskun, Katsinawa ne Rumawa su ne suka taso daga Katsina. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Katsina, Rima yan Katsina Ruma, sun so ma zama a Kano kamar da yanda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zamansu sun aika mai mamartaba sarkin Kano don gari guda ne suke tare, ba karamin mutane ba ne, tawagansu gari guda ne kamar jama'a suke jiye ilkin bi. Suka aika ma mai mamartaba sarkin Kano za su je kasanshi su kiwo, suka je jaka da ya je shaida ma mai mamartaba sarkin Kano na wannan lokacin. Ya dawo ya faɗi masa cewa ya yarda su shigo kasanshi su kiwo. Suna zaune lokacin a Katsina, ba su taso ba a Ruma, Rima a Katsina. Suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je kasan Kano su kiwo. To sun zauna shekaru a kasan Kano, kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a kasan Kano sai ba su zauna ba, har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi min cewa su akwai yansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano, ainihin cikin gidan sarkin Kano. To suna zaune zama suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga kasan Kano za su zo kasan Zazzau. To kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zazzau, kasan Zazzau kenan nan, cewa za su zo kasan shi su kiwo. Suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin, suka taso daga kasan Kano suka yi masauki a kunkumi, a kunkumi nan suka zauna. To sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari, su daina sauka da tashi din nan, saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen baye kwari da baka din nan, irin lokacin yaƙi dai irin na da. To suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna. Ana nan suka yanke shawara suka ce to Isiyaku shi ne mai wannan gidan, ana ce da shi Isiyaku kakana kenan, shi ya haifi mahaifina. To shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku, su uku shi ne na hudu, shi ne jagoran tafiya, suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi. To suna nan suka ya taho da shi wa'innan mutane suna yana tafe yana zuwa nan gadan su, ba lokacin rukukin daji ne, ba wai kankanin daji ba, daji ne sosai. Ko mu a bakin wayanmu ma na baya na mun san akwai daji ba kankani ba. To ya zo sai suka dace a nan gadan sobawa nan, lokacin rafi ne, ba wani gada ba, tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu Allah bai kawo shi a wurin mutukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azhar kafin sallar asar yace samari ina za ku yi a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yanda shi wanda ke ba mu yake suke bani bayanin nan na yanda suka same shi shi isiyaku kenan ne wannan gida to sai yace iyayensu ne suka turo su dan su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankane ba filani ne san ta garin filani filantancin ne sosai ba wai filantanci haka na sama san ba filantancin ne kawai to sai suka ga wurin da za su yi gari kaman yanda ya ba su shawara suka sare wannan gidan shi gidan Isiyaku kenan wannan suka sare wancan kuma gida shine gidan Ibrahim suka sare wancan gida shine gidan Abdurraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda yake duka nasu ne na filani wanda suka abin nan amma dai ukun nan shine suka sa suka yi alama don kar su bace in suka taso suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shin abin da suka ajira nan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suke sai zama gari anan
Galadima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi mana bayanin tarihin garin na Rigacikun ta yadda ya fara samun sarakunansa.
Mai martaba sarkin zazzauna wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shiga jagoransu sarauta sarkin filanin Rigacikun. To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyamanci. Ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai gwargwadon iko duka Allah ba su sani gwargwado sai suka kyabe suka kyamaci abin to daga nan tunda za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin na wannan lokacin ya ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tunda ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka nado wani haɓe
Shin kowace sana'a al'ummar garin Rigacikun suka ta alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu Malam Ishaq Ibrahim Galadima Rigacikun yayi mana ƙarin haske
To alhamdulillahi Rigacikun muna da mahauta fawa da kiwo filani kenan da noma
Shin ko ta yaya garin Rigacikun ya samu sunansa Shi ma dai Malam Ishaq Ibrahim Galadima garin Rigacikun bai kasa guyo ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin Rigacikun ya samu sunansa na asali daga kakanni da iyaye.
Yanda aka nada ma wannan garin Rigacikun suna zauna can tsallake na hayin wannan rafi da suka yi rigaje ana yin wani abu ana ce da shi cikui cikui wa'inda yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa. Na game da dabbobi ake nono to filani sun san da suke safara shi suka juya shi yake zama cikui to sai ake za mu je cikui za Rigacikun sawo cikui cikui inna shine ainihin Rigacikun sunan Rigacikun kenan sannan ka samu ainihin suna ne na filani
Masu raro da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda abuka kawo muku tarihin garin Rigacikun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da galadimin garin Rigacikun Malam Ishaq Ibrahim ya mana cikakken bayani. A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a Nasiru Yakubu birnin Yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam Gashuwa suka ce watsi da kudirin dokar da ya nemi a mayar da kasar Najeriya da majalisar wakilan Najeriya ta yi bisa tsarin wa'adi daya na shekara 6 ga shugaban kasa da gwamnati da kuma dan majalisar dokoki tare da kullo da tsarin karba-karba tabbas wannan abin dubawa ne kuma abin yabawa sai kuma Yakub mai aski Badaraka da Sanusi Matatai da Isiye manaja dan kabu-kabu Bartasha daga da magaran jamhuriyar Niger su ma dai irin wannan ra'ayin suka bayyana suka ce yin watsi da kudirin dokan nan da tunin ne a mayar da kasar Najeriya a bisa wa'adi daya na shekara 6 tun daga kan shugaban kasa da gwamnati da kuma yan majalisun dokoki wanda majalisar wakilai ta Najeriya ta yi hakan bai zo mana da mamaki ba kuma yan magana na cewa bai daki shi sai inda yake masa yoyo da haka muke cewa Allah ya kyauta sai kuma wannan sakon daga Isuhu Makeri da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu mai aski Badaraka suka ce salam BOA daga nan jamhuriyar Niger muna baiwa shugaban makwabciyar kasar mu Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu shawara ba wai umurni ba cewa tunda hagun takiya me zai hana a koma dama ma'ana tunda da ya cire tallafin man da gwamnatin ta yi bai tsina nawa Najeriya da talakawan kasar komi ba face karin kunshin bashi da tsananin tsadar rayuwa me zai hana a yi FIFA iya koma baya a dawo mu ɗan Najeriya da tallafin man su domin dai ba mu ga amfanin ba ibare ba shi kuwa Sufiyanu Gumel Zangon Daura cewa yayi amincewar da majalisar dattawan Najeriya ta yi wa shugaba Tinubu domin ciwo bashi hakan bai yi wa al'ummar Najeriya dadi ba domin hakan zai sake jefa al'ummar kasar cikin matsin rayuwa fatan mu Allah Ubangiji yayi mana maganin abin da yafi karfin mu a rayuwa sai kuma sakon Sani mai langilange ya wuri yace muna marhabin da amincewa da daukar matakin bai daya da ministocin sufuri na kasashen da ke cikin kungiyar ECOWAS suka yi wajen sauƙaƙa kudaden tafiye-tafiye na jiragen sama tsakanin kasashen da ke shiyar ganin cewa hakan zai karfafa dankon zumunci da ke tsakanin su
to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
Wata gagarumar guguwa tana kadawa zuwa arewacin California a jihar Alhamis inda ta zubar da dasarkar kara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi kana ta haddasa ambaliya a wasu wurare bayan kashe mutane biyu da kuma yin sanadin daukewar wutar lantarki ga dubban mutane a arewa maso yammacin Pacific Masu hasashen yanayi sun ba da kashe din samun ambaliya ba zato ba tsammani kana za a ci gaba da samun gocewar tsaunuka an kuma an soke tashin jiragen sama a tashar jirage ta birnin San Francisco a jihar Washington kusan mutane 223 galibi a yankin Seattle sun kasance babu wutar lantarki yayin da ma'aikata suke kokarin kwashe layukan wuta da suka fadi akan tituna da itatuwa da kuma tarkace jama'an wutar sun ce daukewar lantarkin ya fara ne tun daga ranar talata wanda ka iya zarcewa ya kai har gobe asabar a halin da ake ciki kuma a gabar tekun gabas inda ba kasafai ake samun gobarar daji ba jihohin New York da New Jersey sun samu ruwan sama da ake bukata wanda zai iya sauƙaƙa wato hadarin sa shiga gobara da a cikin kwanakin da suka rage na wannan shekara Ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba yayin da take ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza wuni guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai sa ido akan laifukan yaƙi ta ba da sammacin kame akan yaƙin a yaƙin da Isra'ila take yi kuma da Hezbollah mai kawance da Lebanon wato Hamas a Lebanon wasu hotuna ya nuna sun kai hari a wannan safiya
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin lokacin da za kuma mu ba da dama a kira mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa kafin mu yi sallama da ku muna taya abokin aikinmu Murtala Faru Sanyina da iyalansa murna saboda daurin aure sauran diyarsu Fadila Murtala Faru Sanyina da angonta Shafi'u Abakar a birnin Sokoto. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Baba Bakiri wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo Mai da engineer mu ta yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. What?